وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد يورانا العرباء وتر رمضان ينادى كوانا قوما ألف تريه دا أربعين ديدي هجرية كما يو منا قوما شا ديارغا وتن diyar 2019 miladiya. Wannan shine tafsirin mu na biyar a cikin suratul Saba'i. Za mu tashi aya ta 13 falamma qadaina, da muke karanta a wannan masallaci na masallacin al-Khulafa'ur Rashidun dake kan titin Alfa'alla a Agege a cikin jihar Lagos a Najeriya. Muna fatan Allah ya karbi wannan ibada tamu kuma ya biya mana bukatunmu gaba daya. Muna karshen tarihin da muke karanta na Annabi Sulaiman, falamma qadaina alaihi al-mauta. Kamar yadda muka ji Allah subhanahu wataala yake cewa falamma qadaina alaihi almautu mauta, lokacin da muka hukunta cewa Annabi Sulaiman zai mutu, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi, har ya mutu babu abinda ya nuna wa aljannu cewa Annabi Sulaiman ya mutu sai wata gara, ita ce dabbatul ardi. Ta'kulu min sa'atahu, ita ce ta zo take cin sandarsa, har sai da ta gama cinye sandar tas. Su kuma aljanu a lokacin Annabi Sulaiman ya sa su aiki. To, a game da aikin da Annabi Sulaiman ya sa su, akwai Isra'iliyar da yawa da suke yin bayani akan cewa gini ake wa Annabi Sulaiman na kasaita, wanda a cewar wayancan ruwayoyi wanda babu su a cikin Qur'ani kuma baka samu su a cikin hadisai ingantattu, suna cewa Annabi Sulaiman da ƙarshe ya auri wannan mata da aka ce sunanta Bilqis, amma dai ya shahara a bakin mutanen Yaman, wanda sunan tun da ɗan Yaman ne suna cewa Bilqis, inci mai yawanci ne sunan da aka ji Bilqis ake ce mata. Ita ma Yaman ana ce mata ardu Bilqis, amma asalin sunan da yadda yake a kamus shine Bilqis, mu ko muna cewa Bilki ko mu ce Bilki. So ai na san akwai Bilki anan ko ba ma Bilki eh ba, me plural din Bilki ne, bilkaye ko bulkuna ko bulkunoni. Saboda haka sai Annabi Sulaiman ya roki Allah ya sa kar aljanu su gane ya mutu. To yana fitowa da safe tsaya suna aikin, to baya ce musu uffan, amma suna yin aiki tukuru sitayi. Idan suka yi kuskure a aikin ko suka yi wani abu ba daidai ba, da sun kalli fuska Annabi Sulaiman ba sai ya ce musu komai ba, sai su maza su rushe su sake gyarawa. To ranar da Annabi Sulaiman ya fito yana tsaye, sai Allah ya ɗauransa a tsaye a wurin. To a lokacin shi kuma yana da wata sanda wacce ya rike ta daga wata bishiya da ake kiranta al-kharnuba, wato an ce ita wannan bishiyar asal kharnuba ita ce bishiyar da ta yi magana da Annabi Sulaiman alayhi salam, kamar yadda wato ainihin ruwaya ta zo ta hanyar Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da a gare shi, cewa wato wai wato wata rana Annabi Sulaiman ya yi sallah a jikin wata bishiya, wacce ta fito a gabansa, sai ya tambaye ta, ya ce meye sunanki? Sai ta ce sunana kaza. Sai ce me yasa aka yi ki? Sai ta ce saboda kaza. Ko kuma yakan ya yi sallah a jikinta, duk ya mata wannan tambayoyi, sai ta bashi amsa. In an yi ta ne don ta fito ta bada inuwa sai ta faɗa, in an yi ta ne don magani sai ta faɗa. Wata rana haka yake wa bishiya, to wata rana sai ga wata bishiya a gabansa, sai tambaye ta, yace me sunanki? Sai ta ce sunana Al-Kharnuba. Sai ta ce saboda me kika fito? Sai ta ce na fito ne saboda lalata wannan gida. Sai Annabi Sulaiman ya ce Allahumma umma ala al-jinni mauti, Allah ka lallabe wa aljanu mutuwa ta, kar su san zan mutu. Hatta ta'lama al-insu anna al-jinna la ya'lamuna al-ghaiba, domin wato mutane su gane cewa lalle aljanu ba su san gaibi ba. Wannan shine abin da yasa Annabi Sulaiman ya mutu ma ba su san ya mutu ba, suna ta aiki tukuru, suna ta aiki tukuru. To sai da ya dade a mace, ba ci ba sha ba matsawa a wajen su, kuma aljanu ba kakkautawa, ba yin aiki, ba daina aiki. To sai Allah ya ce madallahum ala mautihi, ba kowai ne yasa su suka gane cewa ya mutu ba, illa dabbatul ardi, in ba wannan dabbar ba. Ita kuma wannan dabbar ita ce ta akulu, ta dinga cin min sa'atahu, wannan sandar tasa. Wato yana tsaye sai ta dinga sassaƙar sandar tasa, tana ta sassaƙar ta har zuwa lokacin da ta cinye sandar gaba ɗaya. Falamma kharra, lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam kharra ya faɗi bayan ya mutu, ta bayyana sai ƴar mununiya ta nuna cewa aljinnu law kanu ya'lamuna al-ghaiba, da a ce aljanu sun san gaibi, sun san abin da yake a fake, ma labisu fil azab al-muhin, da ba za su zauna a cikin wannan azabar ta kaskanci ba. Annabi Sulaiman yana ta sa su aiki, suna ta aiki, amma ba su daina aiki ba. Sai mutane suka gane a'a, sai da Annabi Sulaiman ya faɗi sai aka gano cewa a'a, to ashe ma ya mutu. To tunda ya mutu, aljanu ai ba su gane ba, domin da sun gane da ba za su zauna su ta wannan aikin cikin wahala ba. Lafazin min sa'a tana nufin sanda, ita ce wacce Annabi Sulaiman alaihi salam ya dogara da ita. Min sa'a, sandar da Annabi Sulaiman alaihi salam ya dogara da ita, yake tsaye a kanta. Shi yasa wasu malaman suka ce wai da ita daga wannan jikin wannan bishiya ta Al-Kharnuba, daga jikinta ya tsage ita wannan sanda din. Kuma amfaninta a wajensa, yana korarsu da ita, kuma yana tsawatar da su da ita. Lafazin min sa'a din an karanta shi qira'a uku. Akwai qira'ar Nafi'ul Madani da Abu Amr Al-Basri da suke karantawa da min sa'ata a madadin min sa'atahu, sai su karanta daga da min sa'ata, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, ko kuma bi dhammi sin, ita sinin din ana yi mata rufu'a. Sannan okay, wannan shine haka ne, daidai ne yadda na faɗa. Sannan an samu kuma qira'ar Ibn Zakawan, ita kuma wannan alifun, wannan alhamza da take kan alifun min sa'ata, sai a yi mata ɗauri, sai a ce madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Sai kuma jumhur Ibn Kathir da Ibn Amir Ash-Shami da al-Kufiyun gaba ɗayan su da Abu Ja'far da Hab da Khalaf a cikin qira'arsa ta goma da Yaqub al-Hadrami suna karantawa da min sa'ata kamar yadda muka karanta a yanzu madallahum ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai zama shine maf'ul alamma kharra tabayyana til jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil adhab al-muhin wannan ya tuna wa al-janu asiri saboda da al-janu suna taiwa wasu daga cikin mutane rufa-rufa saboda al-jani yanzu nan zai iya zuwa ya gano abu ya zo ya baka labari sai ka zicewa kamar ya san gaibi nan ko sai da yaje ya gano saboda yana da karfin da zai iya zuwa ya gano to amma duk da haka sheidanu bisu yadda mutane su zauna lafiya ba bayan annabi Sulaiman ya rasu sai suka ce wai akwai wani tabutul ahad wanda annabi Sulaiman yake ajiye da shi wanda yana da wani tarihi a cikin kristanci yanzu ba nan zamu shiga ba tukuna wanda shine har yanzu suke cewa akan sa aka gina haikal Sulaiman wanda yake jikin Baitul Maqdis to shi wannan tabutul ahad din sai suka ce wai sun bude shi bayan annabi Sulaiman ya mutu sai suka ashe akwai wasu hatimai na sihiri da tsafi wai ashe su annabi Sulaiman yake amfani da su ya samu control akan kowa da kowa to da haka sai aljanu suke siyarwa da mutane masu bin su wannan tsafe-tsafen da sihirin da suka ce wai sun samu a cikin akwatin annabi Sulaiman wanda a ciki akwai labarin waɗansu mala'iku guda biyu yadda ake cewa wanda su wannan mala'ikun akwai Haruta akwai Maruta wai da mala'iku ne sai suke cewa wai ai su mutanen nan sun fiye kankamba sha'awa tana sawa suna sabawa Allah sha'awar abinci da sha'awar farji sai Allah ya ce ai kuma da kuna da ita da kun yi sai suka ce ai su ko suna da ita wai ba za su yi ba sai Allah ya ce to shikenan bari in sa muku sha'awar in aiko ku ban kasa ku gani wai shikenan da ya sa musu sha'awa wai sai suka zo shikenan sai wata mace ta gifta sai suka sha'awa ta sai suka je suka zina da ita to shikenan sai suka fita daga cikin mala'iku sai suka zauna a Babila da take can Iraki wanda nan ne garin sihiri da ake cewa an aka ce Babila to duk abin da yake ya danganci sihiri sai a ce masa daga Babila yake shine Babylon ake sai masa ko menene da turanci to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce to a haka sai Yahudawa suka gaji wannan maganar suke wa annabi Sulaiman sharri to shine Allah subhanahu wataala yake bada labari a cikin suratul baqara irin sharrin Yahudawa yake cewa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi ka ji wata gwaninta kalma ji a jere nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi in ka rubuta kitaba din sai ka ƙara rubuta kitaba qur'ani ne kadai yake da wannan kuma su 14 ne a qur'ani utul kitaba kitaballahi la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma fihi rijal ko ba haka ba qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa idha batashtum jabbarin hayhata lima tu'adun ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya ya hamana rubbuni li salahan la'alli ablughu al-asbab as-samawati فأطلع إلى إلهي موسى إلا قيلا سلاما سلاما وأكواب كانت قواريرا من فضة كو دزاغ كلمومي غدا بيوني أجيري فلينظر الإنسان مما خلق مما إن دافئ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان خلق كينا sannan kuma sai saffan saffa sai dakkan da tasu 14 to fal utul kitaba kitaballahi nabara fariqun min alladhina utul kitab lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika musu da ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya zo musu daga Allah manzon Allah kenan musaddiqul lima ma'ahum manzon Allah nan ba ta yi attaura ba daidai bace yana gaskata attaura amma me ya faru na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wasu daga cikin waɗanda aka ba su littafin sai suka watsar da littafin Allah wara'a zuhurihim suka wurgar da littafin Allah a bayan su ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba malaman attaura bane a ciki kuma an ce manzon Allah zai zo wattaba'u ma tatlu shayatina sai suka dinga bin abin da shaydanu suke karantawa ala mulki wa Sulaiman game da mulkin Annabi Sulaiman cewa wai Annabi Sulaiman da wannan hatiman da dalasuman da su ya mulki mutane kuma yin hatimai da dalasumai kafirci ne sabawa Allah ne domin sihiri ne sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman shi ko Annabi Sulaiman bai taba kafircewa ba walakin ash-shayatina kafaru sai dai su shaydanin su ne suka kafirce yu'allimuna an-nasa as-sihra su suke koya wa mutane tsafi da sihiri da dabo da kulumboto sai Allah ya ce wa ma unzila ala al-malakaini bibabila ba a taba saukar da wani abu akan wasu mala'iku bi a wani wagari da ake kiransa babila da ake kiransa da suna haruta wa marut ba ko kuma yu'allimuna an-nasa as-sihra wa yu'allimuna ma unzila ala al-malakaini bibabila haruta wa marut kuma suna koya wa mutane abinda aka ce an saukarwa wasu mala'iku guda biyu a garin babila sune haruta wa marut sai aka ce to amma su kansu haruta wa marut din ba sa koyar da kowa komai tukunna sai sun ce musu innama nahnu fitnatun to mu ma fa jarrabawa ce abinda zamu koya muku ne dan ku kare kanku fala takfur kada ku kafir kada ka kafirci Allah ya ce wa ta'allamuna ma minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji anan suke koyan abinda zasu raba tsakanin mata da miji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah amma ba za su iya cutar da kowa ba su kansu masu sihirin sai Allah ya ga damar sihirin yayi aiki sannan zai aiki wa ya'allamuna ma yadhurruhum su masu koyar da sihiri masu koyan sihiri suna koyan abin da zai cuce su ne ba abin da zai amfane su ba wala bi wa ya'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum sai Allah ya ce me wala qad alimu laman ishtarahu malahu laman ishtarahu kuma sun san cewa abin da suka siya malahu fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira saboda wannan abun wala bi sama sharau bi anfusahum kai can abin da suka siyar da kansu da shi laukanu ya alamu walau annahum amanu wattaqau da za su yi imani su kyala wannan magana cewa wai Annabi Sulaiman ya sihiri lamasubatun min indillahi khair da ladin da za samu a wajen Allah in suka bauta masa ya fi alkhairi laukanu ya alamu to ƴan uwa a takaice na ba ku fayil ɗin tarihin Annabi Sulaiman a cikin zaman nan guda biyu gwargwadon abin da ya kamata mumini a ce ya yi imani da shi kar a ce ya jahilci sanin annabi daga cikin annabawa kuma dama haka muka saba a cikin karatuttukanmu duk sanda muka zo kan wata kissa ta wani annabi muna tsayawa mu ɗauko tun daga farkon tarihin wannan annabi haka ne ko kuma dama amfanin mu ji tarihin shine idan akwai wasu maganganu da basu inganta ba muna kawo su kuma mu faɗi basu inganta ba idan kuma akwai abubuwan da ba a da tabbas akan ingancin su ko rashin ingancin su shima muna yin bayani abin da yazo a Qur'ani kuma kusan muna karaɗe Qur'ani duk gwargwadon iko mu kakkalato duk abin da yake da alaka da wannan manzon ya rage naku sai ku ji tunda akwai cassette kuma alhamdulillah yanzu in kuka bi pagein mu a Facebook za ku samu wannan lecture tana nan pagein yana nan insha Allah malam Ala Abba zai kara gaya muku shi yadda muka yi ta dinnan za ku ganta tana nan yadda take to sai ku sake bibiya saboda in wata rana mu ne wata rana ba mu bane kuma kamar yadda kuka sani wannan shine zuwan mu na karshe insha Allah daga wannan shekara kuma za mu yi ban kwana da ku sai kuma Allah ya hada mu a Darus Salam sai dai kuma Allah ya kaddara wani dalilin ya sa mun zo mun hadu wasu kuma malaman su ma sai su zo insha Allah to Allah ya sa mu dace sai mu tafi darasi na gaba laqad kana li sabahin fi maskanin ma ya jannatani ayyamin wa jibal Bye. Bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gama mana bayani akan abin da ya shafi bayan sa masu gode masa masu godiya, to kuma sai ya dace da ya kawo mana misalin wasu bayan nasa marasa godiya butulu, wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ya saukar musu da wasu al'amura na rayuwa amma kuma suka butulcewa Allah. Musamman da yake mutanen Makka, Allah ya yi musu ni'ima iri daban-daban. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah ya ce ba gashi mun ba su harami ba dakin Allah wanda yake wuri ne na aminci, da yake amintacce alhalin kasancewarsa amintacce. Duk wani nau'i na amfanin gona, kayan itaciya, ana kawo musu shi daga ko'ina, arziki daga gare mu. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce musu wato yake cewa menene ne san yake cewa awalam numakkin lahum, haka ne ko aram, ko ita ce wannan da na kawo. To ala kulli hal, dai Allah ya goranta musu akan wannan ni'ima. To sai yake ba su labari da misalin waɗansu mutane waɗanda suka butulcewa ni'imar Ubangiji. Al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Farwatu ibn Musayyik Al-Ghatafani, wanda kuma hadisin malaman tafsiri suna kawo shi karkashin wannan aya, kamar yadda Imam Ibn Kathir Allah ya kansa da rahama ya kawo shi, sannan ya zo a cikin Musnad al-Imam Ahmad da Sunan al-Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda isnadin yake a cikin Sunan Tirmidhi ta hanyar Quraib da Abd ibn Humayd, su kuma sun ji daga Abu Usama, daga Al-Hasan ibn Al-Hakam An-Nakhi, daga Abu Sabrat An-Nakhi, daga Farwat ibn Musayyik Al-Muradi, yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya rasulullah, sai Farwa yace nace ya ma'aikin Allah, ala uqatilu man adbara min qaumi biman aqbala minhum, ya rasulullah cikin wanda suka gabato suka musulunta cikin mutane na, aban izini mana in kwashe su mu je mu yaki mutanen da suka juya baya suka ki su imani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to aje ba laifi aje ai, yace falamma kharajtu min indihi, har na fita zan fita aje a fara yaƙi sai manzo Allah ya sa'ala anni sai tambaya ce ina yake ina farwa aka ce ai ya fita yace ma fa'ala al-qutayfi ya aka ce ai ya riga ya fita sai manzo Allah ya ce fa arsalati athari faraddani sai aje a ce ya dawo yace sai aka dawo da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi nafarin min ashabihi a lokacin yana cikin taron sahabbansa faƙala ce manzo Allah ce ud'ul qauma kale su faman aslama minhum faqbal minhu wanda ya musulunta kawai a karɓi musuluncinsa wa man lam yuslim wanda kuma bai musulunta ba fala ta'jal hatta uhdisa ilayka kar kai gaggawa tukuna sai na aiko da wani sabon al'amari yace to muna haka fa nazalat sab'u fa nazal wa unzila fi sab'in kawai sai Allah ya saukar da bayani akan mutanen saba wannan yana nuna kenan a wannan lokacin wannan ayat ta sauka wannan kuma za mu fahimci cewa ita wannan aya laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a bisa wannan riwayar za ta zama madaniya ce tunda wannan kissa ta faru ne a Madina sai ya zanto ayoyi ita makkiya ce asalinta amma akwai ayoyin da suka sauka a Madina to yace an saukar da suratul saba'i din a daidai lokacin fa qala rajulun sai wani mutum ya tashi ko kuma an saukar da ayoyin da suke magana akan mutanen saba'i din sai wani mutum ya tashi da yaji an ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sab'u wai wannan sab'u din da aka ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya wai me shine shin wannan sab'u din ardun gari ne in yi so mu fassara mu ce laqad kana li sab'in haqiqa a garin sab'i aw imra'atun ko kuma wata mace ce mu ce haqiqa a ga ƴaƴan wata mace sab'i sai manzo Allah ya ce laysa bi ardin ita sab'u ba wai ƙasa bace ba gari bane wala imra'atun wala bi imra'atin kuma ba wata mace bace walakinahu rajulun wani mutum ne wulida walada asharatan min al'arab yana da ƴaƴansa guda goma fatayamana minhum sittatun wa tasha'ama minhum arba'atun da Allah ya tashi raba kansu sai mutum shida a cikin su sai suka koma garin Yaman suka zauna sai kuma mutum hudu daga cikin su suka koma garin Sham suka zauna sai ya zama shi wannan saba din wanda sunansa Abdishams ibnu Yashjub ibnu Ya'ru ibnu Kahaban an kira shi da suna saba ne saboda shi ne awwal man tafarraq a cikin laraba shi ne farkon wanda iyalinsa suka wawwatsu a cikin larabawa kuma ana kiransa da suna al-ra'ish saboda shi ne farkon wanda ya fara zuwa ya ci ganima a yaƙi da ya ci ganima sai ya zo ya raba wa mutanensa da haka shi yasa laraba suke kiransa al-ra'ish saboda al-rishu tana zuwa da ma'anar dukiya to shi wannan saba'i din shine kakan larabawa na asali domin ƴaƴan nan nasa guda shida sune suka je suka yi fomin din kabilun larabawa na Yaman wanda duk wani balaraban duniya in dai tsantsan balarabe ne baka rasa yana da dangantaka da wannan ɗaya daga cikin gidaje guda shida sune na ɗaya akwai Madhij kabilan Madhij na biyu akwai kabilar Shimyar na uku akwai kabilar Kinda na uku akwai kabilar Az na huɗu akwai kabilar Anmar na biyar akwai kabilar Anmar na shida akwai kabilar Ash'ariyun Madhij da Himyar da Kinda da Az da Anmar da Ash'ariyun wannan su ne asalin basic na al'arabul ariba larabawa tsantsa da suka bullo daga Yaman sai kuma larabawan da suke Sham su kuma akwai Lakham kabilar Lakham da kabilar Juzam da kabilar Amilatu da kabilar Ghassan wannan kun ga an hada sun zama nawa kenan sun zama goma. To kamar yadda na faɗa muku cewa ita ƙasar Saba'in an kirawo su familin Saba'in, an kira su da sunan wannan kakan nasu ne. Wannan hadisin hadisi ne wanda yake an rawaito shi da isnadi jayyid, wanda a ciki akwai nassanta, yana cikin sunan Tirmidhi, akwai nassanta sunan wa'annan ƙabilun. Wa amma alladhina tayamanu fa azdun fal azdu wal ash'ariyuna wa himyar wa kindatu wa mazhijun wa anmar. Sai wani mutum yace ya rasulullahi wa ma anmar, suwaye anmar din? Sai yace alladhina minhum khusam wa bajila, sune wanda a cikin su akwai kabilar khusam da bajila. To masu karanta ilimin nasaba genealogy su kuma anan su za su fitan maka da cewa ai kabila kaza asalinta tana koma zuwa kabila kaza ne, kabila kaza tana koma zuwa kabila kaza ne. Al-Imam At-Tirmidhi, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin ta hanyar Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare da a gare shi, bi sanadin hassanahu al-Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa da rahama. Saboda haka laqad kana li sab'in fi maskanihim aya, hakika ga mutanen kabilar Saba'i cikin Larabawa tsantsa, wa'anda daga baya aka samu Larabawa suka biyo bayansu, hakika akwai ayoyi da alamomin da suke nuna samuwar Allah da kaɗaitakarsa da ikonsa. Fi maskanihim, idan ka kalli rayuwarsu a gidaddajinsu inda suka rayu, an karanta Saba'i da wato ainihin nau'i na ƙira'a uku. Akwai ƙira'ar Bazzi an Ibn Kathir da ƙira'ar Abu Amr da suke cewa laqad kana li Saba'a fi maskanihim aya, laqad kana li Saba'a fi maskanihim aya. Sannan kuma akwai ƙira'ar Qunbul an Ibn Kathir da shi kuma yana yi wa a din dauri, laqad kana li Saba' fi maskanihim aya. Sannan akwai ƙira'ar Jumhur, su kuma suna shine Nafi'ul Madani, Abu Amr al-Basri, Hamza, afwan Nafi'ul Madani banda Abu Amr, Abu Amr daidai da Bazzi yake karanta, Nafi'ul Madani, Ibn Amir al-Shami, Asim al-Kufi da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Abu Ja'far da Yaqub, su kuma suna karantawa laqad kana li Saba'in fi maskanihim, maskan gida kenan guda daya. To Habsu da Hamza a cikin kofiyun sun karanta da fi maskanihim, a gidan su sai zama jinsin gida ake nufi, yayin da Al-Kisa'i da Khalaf su kuma suna yi wa kafin in kisira sai su ce fi maskinihim aya. Ragowa kuma Qurra'u suna karantawa fi masakinihim, laqad kana li Saba'in fi masakinihim. Kamar misali ƙira'ar Ibn Kathir, idan ƙira'ar Bazzi ce sai a ce laqad kana li Saba'a fi masakinihim fi masakinihim aya, idan kuma ƙira'ar Qunbul ce laqad kana li Saba' fi masakinihim aya. Wannan lafazin Saba din, abin da yasa aka samu bambanci na ƙira'a akai, saboda la'akari da lafazin, wayansu suna ganin cewa lafazin nan mamnu'un min as-sarfi ne, saboda haka bai halatta a sa masa sukuni ba, ba za a yi masa kisra ba, ba za kuma a yi masa ɗauri ba, saboda an ji wani daga cikin mawaƙi yana cewa min Saba' al-hadirina ma'rabu iz yabnuna min duni saili hal'arima, min Saba' al-hadirina ma'ariba ko al-hadirina ma'ariba, daga ƙabilar Saba' wa'anda suke zaune a inda wannan dam ɗin na ma'arib yake, iz yabnuna min duni sailiha al'arima, wato da suke yin gini a furbishin tunkuɗar ruwanta wanda yake mai ƙarfi. To su kuma masu sarrafa shi, masu cewa Saba'in ɗin nan Jumhur, su ma akwai baiti na waƙa da suke karantawa, alwariduna wa taimun fi zura Saba'in qad abba a'naqahum jaldul jawamisi الواردون وتيم في ذرى سبعين سبعين في ذرى سبعين أجد جن سبعين هذا سيدنا سبع أمتا أو تسومت عن سبع daga cikin su ne aka samu kabilar Tabadi'a qaumu Tubba da Allah ya fada wanda daga cikin su aka samu Adawa so daga an ce su an yi su tun kafin lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam wasu kuma sun ce a'a suna cikin sulalatu Ibrahim domin suna da alaka da Qahbanu wanda kuma malaman nasaba sun yi sabani akan Qahbanu zuwa maganganu guda uku wasu kace a su Qahbanu din asali ƴaƴan Iramani ibn Sam ibn Nuh wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin Irama Adu Irama shi Irama din shine kakan Adawa wanda baban Irama shine Samu an gane shi kuma baban Samu din shine Annabi Nuhu alaihi salam saboda Annabi Nuhu yana da ƴaƴa guda uku akwai Hamu akwai Samu akwai Yafisu shi Hamu shine wato ainihin baban bakake mu kenan a yanda suke cewa Samu kuma shine baban farare Larabawa kenan Yafisu kuma shine baban jajaye kamar irin mutanen Turkiya da mutanen irin su Uzbekistan da mutanen Afghanistan da Yajuju wa Majuju Allah ya sa mu ba ƴan uwan Yajuju wa Majuju yawa don haka shi sun ce to shi Qahbanu din asali yana cikin ƴaƴan Irama dan Samu dan Nuhu alaihi salam wasu kuma suka ce a'a ai shi Qahbanu wanda yake shine kakan Saba'i asalinsa ya fito ne daga zuriyar Adir wanda Adir din kuma shine Annabi Nuhu alaihi salam wasu kuma suka ce a'a ai sai da akai Annabi Ibrahim ma aka yi shi saboda kai yana cikin zuriyar Annabi Ibrahim Allahu a'lam to abinda Allah ya hore musu shine suna da wani dam na ruwa wanda ake kiransa Saddu Ma'ari wanda ruwa yana zuwan musu ta tsakanin duwatsu guda biyu idan ruwan ya taho sai a samu asail tunkuda ta dinga tattara su tana tattara musu ruwan sama sai taro a waje ɗaya sai dinga gangarawa cikin zazzasu da kwazazzabai saboda haka su ba sa daina shuka a kowane lokaci duk lokacin da muna da lokacin rani koyaushe cikin shuka suke shi yasa sai Allah ya fassara aya din da alama sai yake cewa jannatani an yaminin wa shimal gonaki ne an yaminin ta bangaren dama wa an shimalin da ta bangaren hagu saboda ko ina ka juya akwai ruwa a wajen an rawaito daga Mujahid ibn Jabar Allah ya ji kansa da rahama yace zaka samu mace yarinya yar budurwa ta dauko wato ta dauko zakumi ko kuma kace ta dauko taskira a kanta an san taskira ko kuma ta dauko burgani a kanta in kuwa ba a san shi ba a ce ta dauko buhu ko faranti ta yi tsigirgire ta rike kwarashi a hannunta tana saƙa an san kwarashi ko za ta wuce tsakanin gona a dama da gona a hagu ba tare da ta girgiza itacen gonar ba amma farantin nan nata ko kuma taskiran nan tata za ta cika da ruman da faru da inabi da kashu da duk abin da take so duk gonar da ta shiga saboda yawan gonar kamar jira suke kawai ka zo wucewa ai ta zubo maka kayan marmari shine jannatani an yaminin wa shimal gona ce hagunsu haunin su da damansu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kulu min rizqi rabbikum, ku ci daga arzikin ubangijinku, washkuru lahu, kuma ku gode wa ubangijin naku sakamakon wannan tagomashi da ya muku da wannan alkhairi. Sufyan Allah ya ji kanta da rahama yake cewa وجد فيها قصران مكتوب على أحدهما نحن بيننا سلحين في سبعين خريفا ذائبين وعلى الآخر مكتوب نحن بيننا سرواحا مقيلا ومراح wannan abubuwan da aka samu a rubuce-rubuce saboda irin alfahari da suke da shi da sakama da irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore musu a cikin wannan gona, kowa yana rubuta irin abin da ake samu a cikin gonarsa a kowane lokaci. To wasu malaman suka ce jannata ne an yaminin wa shimal dinnan da aka ce gonakin ne guda biyu, amma wasu kuma malaman suka ce a'a, ba wai ana nufin gonaki ne kawai guda biyu ba, kamar yadda al-Imam al-Qushayri ya faɗa, Imam al-Qurtubi ya nakalto daga gare shi cewa walam yurid jannatayn ithnatayn, ba wai ana nufin gona biyu bace kawai a garin, abinda ake nufi bal arada min al-jannatayn yamnatan wa yasratan, wato saboda yalwar gonan kowa yana da ita a bangaren dama da bangaren hagu, saboda haka garin su cike yake da lambuna da bishiyoyi da kayan marmari da ƴaƴan itaciya, babu rana a garin, babu takura. Sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum, ku ci daga arzikin ubangijinku na wa'annan ƴaƴan itaciya da kayan marmari, amma in kun ci washkuru lahu, ku gode wa Allah akan abin da ya azurta ku da shi. Baldatun tayyibatun, gari ne wanda yake mai daɗi saboda yawan kayan marmari da ƴaƴan itaciya. Wasu malaman tafsirin kuma suka ce baldatun tayyibatun, ƙasar garin ba ƙasa ce ta gishiri ba, saboda ka ƙasa ce mai kyau wacce take iya karɓar shuka. Wasu kuma suka ce baldatun tayyibatun laisa fiha hawamu, babu ƙwari a cikin garin, babu sauro, babu ƙuda, babu kuɗin cizo, ba wani abu da zai takura maka, za ka iya fitowa ka kwana a cikin gonakinka ba wata matsala. Kaga ai gari ne ya cika gari kenan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun, ga ubangiji kuma wanda yake mai gafara da ni'ima a gare ku, wanda yake suturta laifuffukanku, ya haɗa tsakanin daɗin garinku da kuma gafara da ya muku da rahama da duba na tausayi da ya muku, saboda haka ubangiji ne wanda yake mai yawan gafara kuma haka dama yake wa bayinsa. Fa a'radu, to a madadin su gode wa Allah sai suka bijire. Fa arsalna alaihim saylal arim, a'radu din abinda ake nufi shine Allah ya ce musu ga ka'idojin da nake so ku bi, amma sai suka ibi. An rawaito daga Wahab ibn Munabbi yake cewa Allah ya aiko musu annabawa goma sha uku, talasata ashara nabiyan, kowane annabi in yazo sai su karyata shi. Suna da wani sarki da ake kiransa da suna Al-Himar, jaki sunansa kenan. A wannan lokacin sai masu ruwaya suka ce, kamar yadda aka rawaito daga Al-Qushayri, sun rayu ne tsakanin lokacin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shi wannan sarki nasu Al-Himar, sai ɗansa ya mutu, da ɗansa ya mutu sai wai ya ji haushi, sai ya kalli sama ya tofa yau, wai don me isa za a yi masa haka, sai ya kafirce ma ya ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka shi ya sa ma har yanzu idan mutum ya kafirce ko ya yi butulci sai a ce a wani ai akfara min Himar, ai wani kafircinsa butulcinsa wani Himar. To shi wannan Himar ɗin, wasu kuma sun ce a ba'adi ne cikin ragowar ɓurɓushin adawa ne, saboda haka sai wa Allah wannan kafircin. to sai ya tsaya a bakin kofar garin duk wanda zai zo garin shakatawa ko neman arziki sai ya tallata masa kafirci idan mutum ya kafirce to sai ya kyale shi in kuma bai kafirce ba sai ya kashe shi to wannan sai yasa kafirci sai yayi yawa a garin to wannan kafircin shine bijirewar da suka yi fa a'rabu sai suka bijire suka kiwa Allah subhanahu wata'ala biyayya suka ki su gode wa Allah suka koma bautar rana wanda shine har lokacin Annabi Sulaiman aka samu wannan matar wacce ake cewa Balqis yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa arsalna alaihim saylal arim da suka bijire sai muka aika musu saila wato tunkudar ruwa al'arimi wacce take mai karfi mai tsanani idan aka ce as-sailu abin da ake nufi shine float kamar misali ruwa da yake zuwa a cikin tafki dam ko a cikin kwata ko a cikin malallauta ko magudana ko a cikin kogi ko a cikin korama ai ruwan yana zuwa ne gurgurdan size din ramin ko ko ba haka bane to idan kuma ruwan ya cika ramin me zai faru za a samu violence na pumping din ruwan daga inda yake zuwa zai zama baya gaba saboda duk inda ake bukata ya cika to sai ya dinga tunkudowa da karfi in ya tashi kuma sai ya malala ya cika ko ina to dama abinda suke kuri da shi suke bugun kirji da shi dama shine wannan gonakin to Allah subhanahu wataala sai ya sa dam din sai ya cika a wata ruwayar an ce Allah ne ya tura musu wasu tseraye suka dinga rarake dam din ta karkashin kasa har sai da ruwan ya fito ya fito har ya fi karfin yawan dam din sai zaman to sailal arimi min babi idafati shay'i ila nafsihi kamar yadda zaka ce al masjidul jami' masallacin juma'a shine dai al jami' din kuma shine masjidin din shine masjidul jami' sailul arim Allah ya ce sai muka aika musu sailal arimi wato wani tunkudar ruwa mai tsananin karfi a wannan lokacin sai wannan ruwan ya halakar da wannan gonakin nasu gaba daya ya kuma zo ya malala a cikin gidajen nasu sai ya zanto gonar ta lalace suto-suto din da suke adana abubuwa ya lalace gidan nasu ma kuma ya shiga wani yanayi sai duka suka talauce sai kuma talauci ya zo ya mamaye garin da ruwan ya dauke kuma sai ya zama ya tafi da gonakin kuma dam din ya tsaya wanda dam din har yanzu ana kiransa Saddu Ma'arif an sake renovating dinsa an sake jaddada gininsa a shekara ta 1987 aka sake gina shi wannan Saddu Ma'arif wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn Allah ya ce sai muka canja musu bi jannatayhim saboda rasa wayancan gonakin da suka yi sai muka canja musu da jannatayn wasu gonakin guda biyu zawatai ukulin khamtin amma wayannan gonakin guda biyu da muka canja musu kowace gona daya abin da yake cikin ta ƴaƴan marmarin cikin ta wato kayan marmari ne khamtin masu daci wanda ba su da dadin dandano wasu suka ce abin da yake da daci ko cikin ƴaƴan itaciya shine asuwaki yanzu asuwaki idan aka ce gari ya cika da asuwaki me za a yi da shi in ya wuce kowa ya karya ya goge bakinsa ko ba da shi ake cin abinci ba kuma gari nawa za a dauka a fitar da asuwaki a je a yi ciniki wa asalin sai kuma muka kara musu da bishiyar asal ita ce wacce da Hausa ake ce mata kijinjiri ita bishiyar kijinjiri din tayi kama da bishiyar goruba amma Larabawa sun fi saninta da abqarfa tana da tushe kuma tana da girma kamar yadda ka san bishiyar goruba tana yi sannan tana fitar da ƴaƴa a cikin ƴaƴan nata dadan nata yana da kwallo irin kamar irin kwallon cikin goruba shi yasa yawanci a littattafan adabi kamar a can cikin wannan waka ta Imrul Qais sama bika shauqun ba'da ma kana aksara wa halat Sulayma batna uddin fa'al ara aski akwai baitin da ya ambaci asal to wasu malaman zaure sai su fassara shi da guruba to amma fassara shi da guruba fassara ce ta kusanci ba fassara ce ta 100% ba wasu suna cewa wa asalin sai Allah ya hore musu farar wuta an san farar wuta ko irin wacce ake an san dai me ake yi da farar wuta eh me ake yi sulfa da turanci ba da Hausa me ake yi da farar wuta ana zubawa a ciwo ana kaza da kaza wasu kuma suka ce a'a asalin din kamar goga masu an san goga masu ko wanda idan mutum yana SB an san SB wani abu da yake fitowa mutum a fuska sai ya ce ka je ka samu goga masu ka sa to koma dai me shi asal din nan dai ba wani abu ne wanda yake mai amfani da yawa ba wa shay'in min sidrin qalil to akwai abu mai amfani da shi ma aka ba su ku fado aka dauke musu mangwaro da kashu da tufa da avocado da fiya da rumman da inabi da faru da nau'o'i na kayan marmari masu yawa da dabino da sauransu wai aka kawo musu kuma wani abu mai kaman goruba ko goga masu ko farar wuta ko asuwaki ai ka kasan dai ambanu to sai magarya to ita kuma magarya tunda ana iya cinta tana da dan zaki ita kuma sai aka ba su kadan sai zamanto ita ce tafi tsada ma a cikin garin wa shay'in min sidrin qalil Allah ya ce zalika jazainahu haka muka saka musu bima kafaru saboda butulcewar da suka yi wa hal nujazi illa al-kafur to dama muna yin irin wannan sakamakon ne idan ba ga waɗanda suka kafirce ba an ce mutum ya kafirce muke masa wannan sakamakon wani abubuwan da Allah subhanahu wataala ya musu haka ya faɗa mana a nan cewa ya saka musu da abin da ya dace da abin da suka yi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni zawatai ukulin khamtin ukulin kun gani ai alifun din alhamza tana da me rufu'a ko kaulasan din ma tana da rufu'a sai zaman zawatai ukulin to amma akwai wanda suka karanta da zawatai ukulin wannan ita ce qira'an Nafi'ul Madani war shi kenan da Qalun da Ibn Kathir Bazzi da Qumbul ce sune mutanen haramain hirmi kamar yadda al-Imam Shatibi Allah ya ji ansa da rahama ya ambata a cikin Shatibiyya zawatai ukulin sannan Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi an karanta da wa hal yujaza wanda wannan ita ce qira'ar Nafi'ul Madani da Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir su suke karanta wa hal yujaza illa al-kafur amma kufiyun Asim al-Kufi da Hamza da Ali al-Kisa'i su kuma suna karantawa da wahal mujazi illa al-kafur shin dama muna irin wannan sakamako ne in ba ga wanda suka kafirce mana ba suka butulce mana duk wanda ya butulce wa Allah wannan shine sakamakon sa to daga cikin kuma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu yace wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan sannan muka sanya tsakaninsu da garuruwan da muka yi albarka muka sanya musu albarka kamar Baitul Maqdis kenan tsakanin Yaman da Sham idan zaka tafi Sham daga Yaman to sai Allah ya sanya quran zahirata garuruwa a fili ta yanda idan ka tashi baka buƙatar ka dau guziri mai nauyi saboda baka tsoron yan fashi baka tsoron yan kidnapping, baka tsoron wata matsala akan hanya. Kamar misali mutumin da daga nan zai tafi Kano, kaga ai doguwar ta daga nan Lagos zai je garin Kano a Najeriya, kaga ai doguwar tafiya ce. Saboda da mutum ya tashi tintin ya fara shiga garuruwan Ogun State, zai dan zo ya shiga daji kuma ya shiga cikin garuruwan Oyo. Ko ba haka ba, to da ya bar Oyo kuma zai sake shiga daji kafin kuma ya shiga garuruwan Kwara, ko daga nan kuma zai sake shiga dazuzzuka kafin ya shiga garuruwan tsakanin Niger da Kaduna. To amma su sai zanto ba za ka yi tafiyar awa ɗaya ba sai ka ga gari. Saboda haka duk inda dare ya maka zai maka a gari ne ka kwana, ba ka da wai sai ka ɗauki ruwa kana tafiya niki da shi. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce mun sanya tsakaninsu da garuruwan da muka yi musu albarka ƙuran zahiratan, akwai garuruwa waɗanda suke a zahiratan ana kallo su daga nesa, kuma duka a haɗe suke da garin Sham. Wa qaddarna fiha as-sayr, sai zanto su waɗannan garuruwan mun iyakance tafiyar da mutum zai yi daga garin Yaman zuwa wannan gari. An san in ka tashi da safe zuwa lokacin ƙailula ina za ka isa, in ka tashi daga lokacin ƙailula zuwa lokacin kalace ina za ka isa, daga nan in marece ta yi ina za ka isa, daga nan in almuru ya yi ina za ka tsaya don ka kwana. In ka tashi za ka yi jijjifi da sassafe, in ka tashi za ka tashi daga gari kaza, kuma daga waje kaza zuwa waje kaza tafiya kaza ce. Allah ya ce siru fiha, muka ce da su ku yi tafiya tsakanin waɗannan garuruwan layali wa ayyamin, ku yi cikin dare, ku yi lokacin yini, aminina kuna cikin nutsuwa ta tsaro, ba ku da matsala. To amma duk da haka saboda kafirci faqalu, sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ba'id baina asfarina, ya Allah garin nan yayi mana kusa-kusa, a nesanta tsakanin garuruwan nan namu, ba'id baina asfarina. Amma Ibn Kathir da Abu Amr sun karanta ba'id baina asfarina, Allah tafiya haka za a tafi bauta, amma da ka tashi ka san yadda za ka yi, ya ubangiji mu muna son mu sha wahala. Sai suka roki wannan ba'id baina asfarina, Allah ya ce wa zalamu anfusahum, sun zalunci kansu ta hanyar roƙon abin da yake ba za su iya jure masa ba. Faja'alnahum ahadisa, Allah ya ce to sai muka halakar da su, sai muka sanya su suka zama labari ga waɗanda za su zo a bayansu. Ahadis jam'u uhdusa, shine abin da ake zama a karanta a matsayin labaran da na yanzu don a sha mamaki. Wa mazzaqnahum, Allah ya ce kuwa muka tarwatsa su mutanen saba'in, kullamu mazzaqin, iyakacin yadda ka san ana kakkasa mutane a rarraba su ya zanto ba ma sa taron ma suna takama suna da wani ƙarfi. Allah ya ce inna fi zalika laayatin, lallai a cikin wannan abu da muka yi musu akwai alamomi da suke nuna samuwarmu da kuma kasancewarmu masu iko da kasancewarmu cewa wanda duka ya ƙi gode mana to za mu iya yin yadda muka ga dama da shi. Likulli sabbari, ga dukkan mutumin da yake da juriya wajen barin saɓan Allah, mai dagewa wajen yi wa Allah subhanahu wataala da'a, shakurin wanda yake da ƙoƙari da yunƙurin gode wa ni'imar Allah. To a ƙarshe ƴan uwa, anan Allah ya ba mu labarin mutanen saba'i, ya gaya mana abin da ya hore musu gonaki da abinci, wanda shine ginshiƙin zaman lafiya. Duk ƙasar da ba ta da abinci tana cikin garari, da nan nabi Allah ya ba su tsaro, can sai suka saba wa Allah suka kafirce. Wannan kuma da kansu suka roƙi cewa su tsaron ba sa buƙatar sa, to sai Allah ya cire musu wannan ni'imar ta abinci, kuma sannan ya jarrabe bayan yunwa, kuma sannan ya jarrabe su da rashin tsaro, wanda yasa dole ba ji ba gani suka rabu suka tarwatse a cikin duniya. Shi yasa ma za ka ji ana cewa mutane sun karkasu sun rarrabu, sai a ce tafarraqu aidi saba, sun karkasu irin yadda mutanen saba'i suka karkasu. Kuma Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru, dan a jakunanmu a gaya mana cewa kafircinsu da butulcinsu ne ya janyo aka yi musu haka. To duk wanda Allah ya ba shi ni'ima bai gode wa Allah ba, ya saba wa Allah, to shi'umcin sabo shine zai janyo Allah subhanahu wataala ya kwace ni'ima kuma ya jarrabe shi da kishiyarta Allah Ubangiji ya ba mu ni'ima ya ba mu ikon gode masa, Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon guje mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna da tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko wata take cewa, assalamu alaikum malam, nawa ne zakar bana? To har izuwa da ranar juma'an nan da ta wuce, a bisa nisabin zakka da aka fitar shine sai mutum ya kai, sai kuɗi sun kai naira miliyan 178,240, naira miliyan 178,000 da naira 240. Wannan shine nisabi. Wata kuma take cewa, assalamu alaikum malam, ni ce zan je umara kuma ina son na sha maganin da zai hana al'ada na zuwa, saboda na samu na yi ibada a Makka, yana da kyau na sha? To shi matsalar shan maganin al'ada ba wai haram bane in kana son mace ta sha don ta yi ibada, ba haramun bane. Kawai dai matsalar shi ne ba kowace mace ce in ta sha zai batta haka nan ba, watakila kuma sai zanto bayan ta sha ɗin sai dawo mata da waɗansu matsaloli daban-daban. In dai ba likitoci ne suka nuna cewa matsalolin da zai dawo mata da su ɗin ba su da yawa ba, kuma ko kuma an taɓa jarrabawa? In mace ta je umara ko ana azumi, in fa bata ibada ba, fa tana fa cikin ibada, ba wai ba za a bata ladan ibada ba ne. Duk abin da ake ba wa yi ta ma za a bata, duk wani abu da ake yi za a baki irin yadda inda kina da lafiya zaki, kuma za a baki perfectly. Wataƙila ma in kina da lafiya ki ɗan samu ƴar matsalar yi, sai dai kawai mai yin doguwar al'ada kuma ya zanto za ka je harami. Misali an je Madina, akwai wuraren da ake buɗe su lokaci bayan lokaci, kuma misali an ce za su yi kwana huɗu a Madina, sai takwas sai ga shi ta zo tana al'ada, kuma gaba ɗaya ya zanto a cikin kwana huɗu nan ba ta samu an kai ta waɗannan wuraren ba, ko ba ta sani ba, ko ta sake dawowa ko kar ta sake dawowa. Idan dai ya furin jaye a zatinta cewa ba za a samu matsala ba, sai ta sha ɗin ta tsaya. Amma misali wanda zai je hajji, wacce za ta je hajji za ta yi kwanaki da yawa, mafi ƙaranci ka ji an ce an yi kwana 20, kuma ai da wuya mace ba ta al'ada kwana 20. Ni ko da zan ba ta shawara, wanda ta haƙura da irin yanayin da Allah ya aje ta, amma ba wai ina nufin shi ne shari'a kawai ba. Tsaya ɗan kwana 4 ko 5 dai, ranar da Allah ya sa ta samu ta yi tsarki, to abin da ya wuce ta sai ta je ta gyara. Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.